wannan ita ce Adventist World Radio, gidan radio masu sauraron zuwan Yesu na biyu, muryar bege don kowa. Mai sauraro, babban maraba nike maka domin sake saduwa da kai a shirin namu na yau. Lafiya an ce ita ce uwar jiki, don haka a zo a samu ƙarfafawa da shawarwarai wadda za su taimaka mana mu kasance da lafiya a zaman rayuwarmu, wadda Pastor Ibrahim Mai Gadi zai bishe mu. Pastor Ishaya Amos Katia da Pastor Audu su ma suna shirye a shirin na yau. Zumta mata na Seventh-day Adventist Church daga Kahuta a jihar Kaduna su ne za su yi mana waka a shirin. Ni ne jagoran shirin. Addu'a na da fata na shine a ƙarshen shiri na yau za mu sami dalili na yabon Ubangiji domin samun ƙarfafawa a ruhaniya da kuma jiki. Maraba da zuwa.
Sauraro, barkanmu da wannan lokaci. Za mu so mu yi bimbini a kan kai na kiwon lafiya. Sunana Ibrahim Mai Gadi. Kan magana da mun so mu tattauna shi ne jaraba da ban gaskiya. Watan, mu dogara ga Allah lokacin da wahala ya zo mana, wanda yana koya mana cewa akwai wahaloli da jarabobi, amma mu dogara ga Allah. Karatunmu na cikin Bitrus ta fari sura 4 aya 13. Bitrus ta fari sura 4 aya 13. Za mu yi addu'a kafin mu yi karatu. Ya Allah mai iko duka, mun roki bishewa daga gare ka, ka yi mana koyarwa da bayani ga wannan darsa da za mu duba. Ubangiji ka gamsar da mu domin mu ɗaukake ka tarin sunan Yesu Kristi mai cetonmu. Karatun yana cewa, amma muddin kuna tarayya da Almasihu a wajen shan wuyarsa, sai ku yi farin ciki, domin sa'ad da aka bayyana ɗaukakarsa, ku yi farin ciki da murna matuƙa. Kalman nan wahala, in an faɗe shi, tana da wani hoto wanda in mun duba a tunanin mutuntaka, mutane ramammu wanda suna kunshe da zafi, mutane ne waɗanda jarirai babu abinci, iyali wanda suna makoki domin sun rasa ko yaro ko ɗiya ko dangi. Wataƙila naka hoton wahala wani ganewa na nan daban, kayi rashi mata ko ɗan uwa, aboki ko kuma a wurin aiki, akwai damuwa na ƙasa ko na jiki ko ciwo wanda aka samu. Duk iri-irin gane wanda kana da shi domin wahala yana nan dai. In mun samu irin waɗannan, mukan so mu yi tunani cewa a tunaninmu akwai hanya wanda mu ba za mu iya mu ce a'a ba za mu damu ba ko da kai yaya duk dai akwai damuwa damuwan kuma na nan jiki kuma yakan kasance yana da zafi akwai ciwo idan mun duba ababa yakan katse mana hanzari na tunani na jiki ko kuma hurda da jama'a duk da makamanta haka wani abinda kuma yana dada bakanta mana rai yayin da mukan ji in Allah mun samu datse dangantaka da ubangiji iri-irin wannan kadaici wanda mutun zai samu in ya rasa wani yakan sa shi yayi tunani har zuciyanka da tunani da yanda kake ji ga Allah ma ya kasance wuri shiru ba da dadewa ba wani yayi ciwon baya yayin da ya samu warkewa sai yayi tunani damuwa ya karu masa sannan zafi na nan kwanakin dare da rana ganin gari ma ya ma zama mishi da damuwa yana bukatan ya samu sauki na zafin jiki ga irin wannan ababa muna cewa wani ma yakan samu dare ne baya bacci ya zauna a cikin damuwa a bisa kasashe musamman inda ake yake yake kalman nan wanda za mu yi tunani in an dan gutsura mana shi cikin tunani namu wanda za mu duba a yau wahala din daban-daban ne ga mutane ga wurare daban-daban aboki mai sauraro mu yabi ubangiji ko a cikin zafi mu yabi ubangiji ko cikin ciwo domin ciwo yakan kawo mana sanadiya mu koma tunani mu yabi Allah mu tuna cewa akwai wanda yakan kawo sauki yana da wuya amma ba nan da nan mu fahimta ba amma ciwo yana kawo damuwa damuwan har mu koma ga Allah ya yi mu yi ma Allah godiya domin shi yayi ciwo ciwon nan yakan sa kuma mu koma mu yi ban gaskiya a wurin Ubangiji a lokacin da hatsari ya samu a kasar America shekara ta 2011 watan 9 wanda mutane 700,000 suka mutu domin farmaki da aka kai ga wannan bene na kasuwan duniya aka tambaye wani shahararren mai wa'azi wanda kuka sani Billy Graham me ya sa Ubangiji ya sa wannan aloba ya samu ma kasan America ya ba su amsa ya ce me zai sa wannan abun ba zai faru ba kasan da sun ce kada a yi addu'a a makarantu kasan da sun ce kada ma a karanta dokokin Ubangiji wanda ya yashe da Allah Ubangiji yakan sa waɗansu ababa su sa shi ya tuna da Allah ciwo zafi na ɗaya daga ababan da yakan sa mu tuna da Allah ta dadi ko da dadi duk yanda ya zo za mu amsa da farin ciki mu yi ma Allah yabo ko cikin zafi ko cikin ciwo ba lalle in mun samu kuɗi ko aure ko kyauta mu yi godiya ba ciwo ma ka gode domin inda tuyo bi tuna she ka ba zaka waye gari sai ka mutu ne ɗan ba ma gaya maka to in ka ji ciwon ciki cikin nan na so a duba wani a duba wannan gurin kai din na cewa a dube shi ya mai sauraro mu yi ma Allah yabo in ciwo ya zo za mu yi addu'a Ubangiji ka bishe mu ka kuma karfafa mu mun gode domin ka yi yanayi yanda za mu yabe ka ka kosar da mu yabe ka a duk yanda muka samu kanmu ta wurin Yesu Kristi mai cetonmu amen
Koka ji labarin tashin da ke kau da duk damuwar ka AWR Kasa kunye zakaji kalmomi masu karfafa ban gaskiyar ka don dawansa AWR
Adventist World Radio muryar bege don kowa.
Idan kana da tambaya akan shirin da ka fito sauraro, zaka iya tura mana da email. Adireshin email namu shine awrnigeria@yahoo.com, awrnigeria@yahoo.com. Za kuma iya tura mana da sako a shafinmu na Facebook. Adireshin Facebook namu shine awr/hausa. Mai sauraro, sai mun gan sakonka. Yanzu fili ne domin zumuntan mata na Seventh Day Adventist Church daga Kahuta a Jihar Kaduna. Bayan nan Pastor Ishaya Amos Katia zai biyo baya da sako a shirin na yau. Mai sauraro, kar a yi nisa da akwatin radio.
Mu kawo hankulanmu,
mu yi nazari sosai, mu dubi irin rayuwa na duniyan nan.
Mu kawo hankulanmu,
mu yi nazari sosai, mu dubi irin rayuwa na duniyan nan. Rayuwa na duniyan nan babu daɗi, rayuwa na duniyan nan yana da daɗi. Rayuwa na duniyan nan babu daɗi, rayuwa na duniyan nan yana da daɗi. Masu bi ku zo mu yi addu'a ga Allah, masu bi ku zo mu yi addu'a ga Allah.
Menene ke faruwa?
Ai babu salama ne.
Menene ke faruwa?
Ai babu salama ne.
Mai sauraro, barka da wannan lokaci. Godiya ta tabbata ga tsarki Allah domin ya yarda muna cikin rai da lafiya da za mu ci gaba da wannan bincike da muka soma. Sunana Pastor Ishaya Amos Katia. Littafi mai tsarki da za mu karanta a yau ayan na samuwa cikin littafin mai Zabura Sura ta 16 aya 10. 16 na mai Zabura aya tasa ta 10. Ayar Allah na cewa, saboda ba za ka yadda in shiga lahira ba, ba za ka bar wanda kake kauna a zurfafa daga kakas ba. Allah shi sa wa karatun maganarsa albarka. Kan maganarmu yau ita ce, ina ne matattu suke? Ina ne matattu suke? Mu yi addu'a. Allah mu mai iko duka, godiya gare ka da wannan zarafi da suke kaya da muna cikin masu rai yi magana da mu cikin ayar da muka karanta ka kuma gana da mu daga duhun da ke damun mu albarkacin Isa almasihu ma ceton mu amen kamar kullun tun ran da muka fara wannan shiri muna kokari mu amsa tambayoyi ne dake rikitar da yan adam a yau da fari mun amsa tambaya mai cewa menene mutuwa a wannan rana mun gane mutuwa bacci ne a rana na biyu kuma mun yi zance akan magana mai cewa me ya kawo mutuwa sannan ayar Allah ta ba mu ansa cewa kinji da Adamu da Hawwa suka yi ketare umurni da suka yi shi ya kawo mutuwa to yau za mu dora da wata tambayan wanda nace ina ne matatu suke ayar Allah a cikin Zabura 16 aya 10 inda muka yi karatu tana ce mana ba za ka barni cikin lahira ba ba kuwa za ka bar wanda kake kamna cikin kakas ba abinda ayar Allah ke faɗa kenan ma'ana in mutun ya mutu yakan koma lahira ayuba ma yayi ƙarin bayani a sura 7 aya 21 ya ce mutun yakan koma kura inda ya fito ba za mu kuwa ƙara ganin su ba ayuba sura 7 aya 21 to amma sabanin wannan wayar da kai da littafi mai tsarki yayi mana a yau mun samu kwaisoyi daban-daban da ke tasowa wasu suna cewa kamnatattunmu da sun mutu ba mutuwa suka yi ba sun sake wani wuri ne ma'ana sun bar nan zuwa wani wuri wasu kuma suna cewa matattun nan ba mutuwa suka yi ba sun tafi wani wuri ne mafi daraja wasu ma suna cewa waɗanda suka mutu suna cikin wata rukuni ne na ruhu wanda su suna ganin mu ba ma iya ganin su hatta ma ba tsaya a nan ba wasu suna cewa matattun nan na iya dawowa su yi mu'amala da mu wanda muke da rai har ma wasu sukan ce a yi abinci a aje ma matattu nasu wasu kuma sun ina kwaisuwa cewa matattun nan ma in wani yana maka mugunta su suna iya zuwa su rama maka duk wannan ana samun shi cikin kwaisoyi da suka taso to idan matattun nan sun tafi wani wuri ne idan matattun nan za su iya dawowa idan matattun nan za su iya rama mugunta idan matattun nan za su iya mana kariya idan matattun nan za su iya cin abinci da muka yi to ina fa'idar ayan da Isa almasihu yake cewa kada zuciyarku ta baci ku ba da gaskiya ga Allah ku ba da gaskiya gare ni kuma a cikin gidan ubana akwai wurin zama da yawa da ba haka ba da zan gaya muku zan tafi in shirya wuri in na tafi na shirya wuri zan sake dawowa domin in karbe kurin kaina sai littafin Tesalonikawa kuma ya kara da cewa ranan da shi Isa almasihun zai dawo kamar da ya alƙawari cikin Yohana sura 14 nan aya 1 zuwa 3 da muka yi magana yana cewa fa ranan ne da zai dawo za a yi busan ƙaho mai ƙarfi matattu da ke cikin Kristi za su tashi wanda ta goyi bayan maganar kenan matattu suna kabari matattu suna kura babu inda suka je sai ran da Isa almasihu ya zo a ranan ne za a yi tashin matattu a ranan ne wanda sun mutu za su tashi a ranan ne waɗanda suke ba sa tare da mu za mu sake ganin su domin haka littafi mai tsarki bai bar mu a duhu ba littafi mai tsarki ya tabbatar mana inda matattu suke kenan duk wata bakuwar kwesuwa da muka sani wannan ba wani abu bane face ƙaryan da Iblis ne yayi tun daga gonar Adinin da ya rudi iyayenmu na fari ya ce ba lalle za ku mutu ba shi wannan kwesuwan ne ya shiga da shi cikin al'adun jama'a ya shiga da shi cikin kabilu ya shiga da shi cikin dukkan al'umma wasu suna amincewa cewa mutuwan nan an tafi wani wuri ne kamar yadda muka samu shi ko a takaddu da aka wallafa sai kaga ana rubuce-rubuce cewa ai ya tafi wani wuri ai ya tafi wuri mai daraja ai yana bacci da dai sauran bayanai in an ce yana bacci wannan na yadda amma a ina yake baccin baya bacci a inda da ya sani ba baccin da zai tashi bane ya dawo ya sake yin magana da mu wanda zai tashe shi a baccin sai shi Isa Almasihu kamar da yayi da Lazaru domin haka yan uwana ina son mu san cewa matattu da ke cikin Kristi su ne kadai za su tashi daga matattu matattun nan suna kabarburan su matattun nan suna turbayan su matattun nan suna kura inda dama suke babu inda suke babu wani maganan cewa matacce yana dawowa har ya ci abinci wannan aiki na Iblis ne da baya son mu gane menene ayar Allah ke faɗa kar mu manta a bincikenmu na biyu mun yi maganan cewa abin da ya sa ko kuma dalilin shigowar mutuwa dalilin da ya sa ana mutuwa shine iyayenmu sun yi rashin biyayya to mu ma ya kamata mu yi biyayya da abin da littafi mai tsarki ya faɗa dalilin mutuwa da kuma inda matattu suke wannan shine abin da ya kamata mu rike mu kuma amince da shi kamar yadda littafi mai tsarki ya yi bayani da fatan mai sauraro da dukkan ni za mu shirya domin mu gode ma Allah da yana bishe mu Allah shi ƙara mana ikon yin biyayya da maganarsa Amen.
A cikin dukkan halittun Allah, ɗan Adam shine yake da ƙwaƙwalwa wadda Allah ya bashi da zai iya amfani da ita domin more rayuwarsa domin taimakawa wasu mutane. Wasu dabbobi da Allah ya halitta ba su da ikon tunani koko aikata wasu abubuwa da ‘yan Adam suke aikatawa. Dabbobi ba sa zuwa makaranta, ba sa rubuta littattafai, misali giwa ba ta gina asibiti saboda kanta da danginta domin su je su sami magani da lafiya. Jakai ba sa gina ofisoshi ne 'yan sanda, babu ruwan burori da kafa jam'iyyu na siyasa. Zakoki ma ba su da buƙatar su haɗa biki na aure domin 'ya'yansu za su yi aure. Dabbobi ba sa gina kasuwanni, balle wuraren yawon shaƙatawa. Ɗan Adam ne kaɗai yake da ikon yin waɗannan abubuwa bisa ga irin iko da Allah ya ba shi. Amma kai ya abin tausayi sai gashi mutum da ƙwaƙwalwarsa da tunaninsa da iyawarsa ya fi mai da hankalinsa ne ga aikatan mugunta. Idan muka dubi tarihin duniya za ka lura cewa rayuwar ɗan Adam tana cike da baƙin ciki da ɓacin rai. Domin a kullum sai ka ji labari an yi kisa a nan ana yaƙi a can, ‘yan fashi sun kai hari ga wani a nan, koko sai ka ji dangi da ‘yan uwa ma suna faɗa da junansu. Har ya kai ga inda ƙasashen duniya sun kafa majalisar ɗinkin duniya domin kawo lafiya a cikin duniya. Amma kamar yadda masu iya faɗa suke cewa idan aka ɗinke nan sai can ya ɓarke. Ɗan Adam da yake da ƙwaƙwalwa mai kyau na tunani da Allah ya ba shi me yake yi da shi, abin da ya sa a gaba shi ne son kansa kawai. Saboda haka mai sauraro, bari ka miƙa rayuwarka da tunaninka a hanyar da za ta taimaka wa mutane. Domin kasancewarka a cikin wannan rayuwa ta kawo ci gaba, ta kawo sauƙi ga rayuwa, ta kawo magani ga waɗanda suke cikin rashin jin daɗi. A rayuwarka ya kamata duk abin da za ka yi wa wani ya kasance kusa da abin da kake so ne ya yi maka. Domin idan ba ka aikata haka ba, abin da zai komo kanka zai kasance babu daɗi. Ya kamata ka ɗau ƙuduri ka zama mai sada zumunta, ka zama mai taimakawa wasu domin ƙwaƙwalwar da Allah ya baka ta kasance ta amfane ka, ta amfani wasu ‘yan Adam da Allah ya halitta. Barka da sauraro. Wannan saƙo ya fito ne daga hannun Habu Dawaki, wanda ni Malam Audu na karanta.
Pastor Audu, mun gode da wannan saƙo. ni na samu ginuwa. Ina addu'a da fata mai sauraro kai ma ka samu ginuwa. Ai kokari a ci gaba da bimbini akan ababa da aka fito ji. Idan kana da tambaya, ƙarin bayani, bukatar addu'a, shawara ko wata ra'ayi, za a iya rubuta a tura mana. Adireshin email namu shine awrnigeria@yahoo.com awrnigeria@yahoo.com. Sai mun gansa ko mai sauraro. Ina godiya zuwa ga Pastor Ibrahim Maigadi, Pastor Ishaya Amos Katia da kuma Pastor Audu wadda suka tallafa a shirin. Ba zan manta da zumuntan mata na saman da Adventist Church daga Kahuta a Jihar Kaduna ba. Ubangiji ya ci gaba yana muku albarka. Mai sauraro kai ma ina ce maka Ubangiji ya ci gaba yana bishe ka. A madadin abokaina a nan kamar Omolaye Olushola Jagade da kuma Eze Elewemci, ni ne Ishaya Zakariya na shirya da kuma gabatar da shirin, ina cewa mai sauraro, ‘ya’yan zaki sukan rasa, sukan ji yunwa, amma waɗanda suke bidan Ubangiji ba za su rasa kowane abu mai kyau ba. Mai sauraro, kada a manta da muhimmancin yin addu’a da iyali da wayewar gari da kuma addu’a da iyali kamin a kwanta. Thank you.